ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. daga cikin hanyoyi mafi girma waɗanda shaitan yake bi ya hallaka ƴan adam akwai hanya ta al-ghuluwu, hanyoyi waɗanda shaitan yake bi har ya samu damar hallaka ɗan adam suna da yawa. Daga cikin waɗannan hanyoyi, hanya mafi girma ta wajen haɗari ita ce hanyar al-ghuluwu. Shaitan yana amfani da matsala ta al-ghuluwu ya hallaka mabiyan annabawa tun daga farkon duniya. In ka binciki tarihin musulunci da kyau, kuma ka binciki tarihin annabawan Allah maɗaukaki, za ka taras da cewa mafi girman abin da ya hallaka mabiyan annabawa shine matsala ta al-ghuluwu. Bayan Allah maɗaukaki ya turo manzanninsa, sun taho sun yi wa'azi sun samu mabiya, abinda ya hallaka mafi yawan mabiyan annabawa ita ce matsala ta al-ghulu. Don haka matsala ce wacce take da haɗarin gaske. Baya kamata a ce musulmi ya jahilce ta saboda girman haɗarinta. Abinda ake ce ma al-ghulubu a harshen Larabci shine mujawazatul haddi, ƙetare iyaka. Mujawazatul haddi, ƙetare iyaka, shi ake ce ma al-ghulubu a harshen Larabci. Haka za ka samu a cikin littafai kamar mu'jamu maqayisi lugha, kamar lisanul arab, madda tagala, mujallad na shida shafi na 666. Haka nan za ka samu a cikin alqamusul muhit, littafin Al-Fayruz Abadi, mujallad na 4 shafi na 420. kuma za ka samu a cikin annihayatu fi garibil hadisi wal athar mujallad na uku shafi na 312. Dalilin da ya sa malamai suke cewa mas'ala ta al-ghuluwu wuce iyaka take da hadarin gaske, saboda shi kansa annabi Muhammad Allah ya kira shi a cikin al-Qur'ani a suratu Hud aya ta 112. Allah madaukaki ya yi magana kai tsaye da annabi Muhammad ya ce masa fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Kai kanka ya kai Muhammad ka daidaitu kamar yanda aka umarce ka, kada ka ketare iyaka. Fastaqim kama umirta, ka daidaitu a kan tafarkin Allah maɗaukaki kamar yanda aka umarce ka. Wa man taba ma'aka, wanda ya tuba ya bi ka shi ma ya daidaitu a kan siratul mustaqim. Wala tatghaw, da kai da mabiyanka kada ku ketare iyaka. Innahu bima ta'maluna basir, lalle Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne. Wannan magana ta yi tsanani ga annabi Muhammad. Allah ya ce masa ka daidaitu a kan siratul mustaqim, kama umirta wa man taba ma'aka, yanda Allah ya umarce ka to ka tsaya nan. Idan Allah ya ce fari to ka tsaya fari, in aka ce baki ka tsaya baki. Kar a samu kai ko wani cikin mabiyanka wani zai fito ya ce fari fari ko baki baki. Innahu bima ta'maluna basir, lalle shi Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne. Wallahi maganan ta yi tsanani ga annabi Muhammad. A duba sahihul jami'i sabir hadisi na 3771. Sayyiduna Abubakar tare suka girma da annabi Muhammad, da kaɗan annabi ya girme shi. Wata rana ya dube shi ce ya Rasulallah qad shibta, kayi furfura da wuri, shekarun naka basu kai kayi furfura ba, gashi kuma furfurar ta fito maka, me ya faru? Sayyiduna Abubakar ya tambayi manzon Allah me yasa shi yayi furfura da wuri, sai annabi ya bashi amsa ya ce shayyabatni hudu wa akhawatuha qabla al-mashibi. Wannan aya ta suratu Hudu da ire-irenta su suka sa ni furfura kafin lokacinta, in ji manzon Allah. Allah ya ce ka daidaitu, wannan magana ta yi girma ga annabi Muhammad, yana tsoron ya saba umarnin Allah. Kada fa a samu ya ketare iyaka ɗin nan, kullum a hattara yake, yana fargaba, yana cikin razana da firgita da tsoro. Wannan razana ta tsananta har ta sa annabi ya yi furfura kafin lokacin fitanta, saboda tsananin tsoro kada fa ya ketare iyakan nan da Allah maɗaukaki ya zana. Ka duba silsilatu sahiha hadisi na 955. Malamai suna cewa Allah ya sani annabi ba zai ketare iyaka ba, kuma Allah ya sani sahabbansa ba za su ketare iyaka ba, amma an faɗi wannan magana don na baya. Suwaye na baya? Mu da muke da awar biyayya ga annabi Muhammad. Kai da ka zo daga baya, idan ka ɗauka ƙetare iyakan Allah abu ne mai sauƙi, to in kana karanta Alƙur'ani za ka kawo kan aya ta 112 ta suratul Hud, sai ka ji jagoran naka ake magana da shi ana cewa ya Muhammad ka daidaitu, to kai kuma fa. Idan za a yi umarni ga annabi Muhammad ya daidaitu akan tafarkin Allah madaukake, to kai kuma fa. Kai da kake da awar biyayya ga manzon Allah, ashe kai ne umarnin ya fi cancanta ya hauka ba ma annabi ba. Don haka hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye dokokin Allah madaukake, ya yi hattara, ya yi taka tsantsan har da ya gama rayuwarsa bai ketare iyakar Allah ba. Hakanan sahabbansa suka yi iya nasu kokari. In ka duba tarihin musulunci za ka tara wurare da dama manzon Allah yakan yi gargadi ga jama'a saboda wannan umarnin da Allah ya masa, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, ba kai kadai ba, wanda ma ya bi ka shi ma ka yi masa umarni kada ya ketare iyakan Allah madaukake. Manzon Allah ya yi ta jan kunnen sahabbansa, hadisai da yawa fi sunnatir rasuli ahadith fiha nahyuhu anil gulu wa tahziruhu min suluki turqis sabiqin bil gulu fi din. Bayanin yana tafi nan gaba insha Allah. Kadan daga cikin hadisai wadanda malamai suka bada labari tattare da tsawatar wanda annabi yayi game da ketare iyaka, akwai hadisin da malaman tarihi, malaman sunna a tarihi da dama sun inganta shi, kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Al-Imamul Hakim Ibn Khuzaima, Al-Imamun Nawawi a cikin Al-Majmu' mujallal na 8 shafi na 138, hadisin Abdullah ibn Abbas, riwayar Al-Imamun Nasa'i da kuma al-Imam Ibn Majah, hadisi na 329. Annabi ya yi hajjin bankwana, hajjinsa ɗaya, manzon Allah hajjinsa ɗaya a rayuwarsa, wannan hajjin ake kira hajjin bankwana. An taho daga Arfa an kwana Muzdalifa, ranar sallah da safe manzon Allah ya kira Abdullahi dan Abbas. Abdullah ibn Abbas ya bada labarin hadisin, yace qala li rasulullah gadata jami'in, ranar sallah da safe an kwana a Muzdalifa, da gari ya waye sai manzon Allah ya kira ni, halumma alqitlil hasa ya ibn Abbas, kazo. Abdullah ibn Abbas a lokacin da ya taho sai manzon Allah ya ce, je ka tsinto min tsakuwan da zan tafi jifa da su, jifan da ake a ranar sallah, jamratul aqaba. Manzon Allah ya ce masa, ka je ka tsinto min tsakuwa. Falaqitu lahu hasayatin min hasal khazafi, Abdullah ibn Abbas ya ce na je na tsinto tsakuwan nan ƙanana na kawo su ga manzon Allah. Falamma wada'ahunna fi yadihi, a lokacin da ya karbi tsakuwan ya zuba a hannunsa, qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, na'am bi amsali haula, jama'a kun ga tsakuwan nan waɗanda Abdullahi dan Abbas ya ɗebo min, waɗannan tsakuwa ƙanana, to irin waɗannan tsakuwan za ku ɗiba ku yi jifa. Kun gansu? Manzon Allah ya ce, wa iyyakum wal gulu wa fiddin, ku kiyaye wuce iyaka a cikin al'amari na addini. Fa innama ahlaka man kana qablakum al gulu wa fiddin, manzon Allah ya ce don kuwa abinda ya halaka magabatanku shine wuce iyaka cikin al'amura na addini. Wannan magana gata da sauki, in ka je aikin haji za ka ga mutane kowa da ƴan lalitarsa yana tafiya tsintan tsakuwa da za a yi jifa. Jama'a suna ganin jifan nan abu ne mai sauki, kana iya ɗebo manyan duwatsu. Shi ko annabi lokacin da aka kawo mar tsakuwan nan, sai da ya zuba a hannunsa ya nuna masa habbai ya ce, kun ga waɗannan, to in za ku yi jifa ku yi bi amsali ha'ula, irin waɗannan tsakuwan kada su fi kuma kar su kasa, ku kiyaye wuce iyaka cikin al'amari na addini. Abinda fa ya hallaka magabatan ku shine ketare iyakan Allah madaukake. Ashe ba abu ne mai sauki ba. Kai kana ganin abin yana da sauki, girman dutsen da za a yi jifa da shi a wajen manzon Allah abu ne mai girma. Me yasa yake da girma? Saboda Allah ya masa gargadi ya ce masa, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala taqaw innahu bima ta'maluna basir. Annabi ya musu gargadi hatta dutse wanda za a dauka ai jifa da shi, manzon Allah sai da ya gargadi, kada ku dauki dutsen da yafi wannan girma, kar ku dauki dutsen da ya kasa wannan ta wajen girma. Don haka nan gaba za mu kawo wani waje a cikin littafin nan insha Allah, Iktida'us Siratul Mustaqim, mujallal na farko shafi na 289, inda Shaykhul Islam yake bada misalin wannan hadisin. Ya kawo wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas, sai ya ce, wa haza amun, kun ga wannan hadisi, tsawatarwan da ke cikinsa tsawatarwa ce mai gamewa, fi jami'i anwa'il guluwi, tsawatarwan nan ta game dukkan nau'ukan wuce iyaka da ake yi a cikin al'amari na addini. Yana zuwa kashi biyu, wuce iyaka cikin al'amari na addini yana zuwa kashi biyu, in ji malaman sunna. Akwai abin da ake kiransa al-gulu, al-kulli, al-i'tiqadi, sannan akwai al-gulu al-juz'i al-amali, wuce iyaka ta sashin aqida da wuce iyaka ta sashin aiki. Al-wala, an ce ka wanke gabubban ka sau uku, in kayi fiye da uku nan ma kayi al-gulu, in kai ya kasa uku to nan sai a binciki hadisan annabi Muhammad. Idan aka taras manzon Allah ya taba alwala sau daya sau biyu, to nan baka saba sunna ba, kuma haka din ne. Babu shakka hadisan manzon Allah sun inganta. Annabi ya yi alwala ya wanke gabubban jikinsa daya, sahabbai sun ga annabi wani lokaci ya yi alwala ya wanke gabubban jikinsa sau biyu, wani lokaci sahabbai sun ga annabi ya yi alwala ya wanke gabubban jikinsa sau uku uku, to in ka dauki daya cikin matakai uku din nan baka saba ma sunna ba. Amma in ka wanke sau hudu fa, ukun nan sun dace da sunnar annabi Muhammad, na hudun kuma fa za a ma tambaya a kansa a ranar alkiyama. Sai dai kuma wuce iyaka ta wannan sashi, wuce iyaka ne da ake kiransa al-ghuluwul juz'i al-amali, ya shafi aiki, yana da saukin sha'ani. Babban al-ghulu shine mutum ya wuce iyaka ta al'amari na aqida. Shaykhul Islam yace wannan tsawatar wanda annabi yayi a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas ya shafi wuce iyaka kashi biyu din nan, ta sashin aqida da kuma ta sashin aiki. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار. سي ابن تيمية يتي كما كذبي دليل تساوتر واند النبي يي ميسا منظن الله يي واند تساوتر وا أكم فتسقو واند زا أي جيفاني وهو داخل فيه. كان إيه لوكا أبو نيمي سوتي أما أي جيفانن جيفانن إباداتي ibada ce da ta samu asali daga manzon Allah. Ita kuwa ibada ba a yin ta sai yadda Allah ya shar'anta. To tunda jifa ibada ne, baka da ikon kai jifan nan yanda kaga dama, sai fa yanda annabi Muhammad ya karanta. Don haka in kai jifa da dutse wanda girmansa ya wuce girman dutsen da manzon Allah ya nuna masa habbai, to babu shakka ka wuce iyaka cikin al'amari na addini. Ya bada misali ya ce ar-ramyu bil hijaratil kibar, mutum ne da ya tafi aikin haji sai ya ɗebo manya-manyan duwatsu. Ina za ka tafi? Zan je jifan shaidan. Ai an ce shaidan ake jefa, shaidan kuwa ai babban al'amari ne, bai kamata a ɗauki ƙaramin tsakuwa ba. Shekul Islam ya ce gogon naka sai ya ɗauki dutse ƙato saboda ya wurgi shaidan. Me yasa? Bina'un ala annaha ablagu minas sigar, ai da dutsen nan zai samu shaidan. To tsakanin ƙaramin dutse da babban wanne ne shaidan zai fi jin zafi? Kai a naka tunani sai ka ɗauki babban dutse. To a wajen Allah maɗaukaki ibadar ka ba ta karɓu ba, saboda ka nuna gwaninta, ba ka da iko ka ci gyara ga annabi Muhammad, ba ka da wannan iko. Shi yasa manzon Allah ya faɗa nan take, bi misli ha'ula'i, kun ga irin waɗannan tsakuwa da su ake jifa. Wa iyyakum walghulu wa fid-din, ku kiyaye wuce iyaka cikin al'amari na addini. Ashe jifa ya shafi al'amura na addini, gashi abu ne da kake gani karami, a wajen Allah kuma yana da girma. Manzon Allah ya ce al'amari ne na addini. Summa allalahu bima yaktabi mujanabata hadihim, sannan bayan annabi yayi wannan tsawatarwa sai ya ce ku lura da kyau. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fi din, abinda ya halaka al'umomin da suka gabace ku mabiya annabawan farko, abinda ya halaka su shine wuce iyaka cikin al'amari na addini. To ku ku kiyaye ibadan anil wuqu'i fi ma halaku fi, annabi yana nisantar da sahabbansa kada su aikata abinda zai jefa su cikin abin da ya halaka banu Isra'ila. Wa annal musharik lahum fi ba'd hadihim, kuma duk wanda yake tarayya da ahlul kitabi yukhafu alaihi min alhalal, to shi ma fa ana ji masa tsoron zai halaka. Wannan shine ma'anar ihdinas siratal mustaqim, Allah ya ce wa manzonsa ka tsaya yanda aka umarce ka kai da musulmai. Wannan hadisi na farko kenan. Akwai kuma hadisin Abdullah bin Mas'ud, yana cikin sahihu Muslim kitabul ilmi, yana cikin sunan Abi Dawud, hadisi na 4608. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace halakal mutanatti'un, qalaha thalathan, manzon Allah yace masu ketare iyaka sun halaka, sai da manzon Allah ya maimaita kalmar sau uku, masu wuce iyaka sun halaka. Manzon Allah ya faɗa sau uku. Al-Imam an-Nawawi yayi ma wannan hadisin sharha, sharhu sahihi Muslim mujallad na 16 shafi na 220, yace halakal mutanatti'un ay al-muta'ammiquna al-mutaghalluna al-mutajawizuna al-hudud fi aqwalihim wa af'alihim. Suwaye al-mutanatti'una, wadanda annabi yace sun halaka ya maimaita kalman sau uku. Al-Imam an-Nawawi yace ba wasu ake nufi ba, face al-muta'ammiquna, masu zurfafawa cikin al'amari, al-mughaluna al-mujawizuna al-hududa, masu tsanantawa, masu ƙetare iyaka, fi aqwalihim wa af'alihim, ta wajen maganganun su da ayyukan su. Manzon Allah ya ce duk mutumin da maganarsa take ƙetare iyakan Allah, aikinsa yake ƙetare iyakan Allah, wannan mutum ya halaka. Allah shi mana kariya. Hadisi na uku, hadisin Anas bin Malik, hadisi ne mai kyau, yana cikin Musnad Abi Ya'la mujallad na 6 shafi 365. Anas bin Malik yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yaqul, manzon Allah ya kasance yana cewa la tushaddidu ala anfusikum, kar ku tsananta makawunan ku al'amari na addini, in kuka yi haka fayushaddidallahu alaikum, Allah zai tsananta al'amarin addini gare ku. Fa inna qauman shaddadu, wasu mutane da suka gabace ku sun tsananta al'amari na addini. Fa shaddadallahu alaihim, sai Allah ya tsananta al'amarin addinin a kansu, aka waye gari ba su iya riko da addinin. Waɗannan hadisai suna nuna cewa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsananta tsawatarwa a game da wuce iyaka. Akan haka ne za mu tashi karatunmu na yau, Laraba 25 ga watan 1 hijira na da shekara 1430, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce wa qala subhanahu anin nasara, don haka Allah madaukaki yayi magana game da kiristoci, an-nasara, a suratul nisa aya ta 171. Allah yace ya ahlal kitabi, ya kuma abota littafi, ana kiran su ma'abota littafi don suna alfahari da cewa littafin su daga wajen Allah ne. Ya kuma abota littafi, la taglu fi dinikum, kada ku wuce iyaka cikin al'amarin addininku. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haqq, kar ku faɗi komai game da Allah face gaskiya. Kar ku wuce iyaka, in za ku yi magana game da Allah madaukaki to ku faɗi gaskiya. Innamal masihu Isa ibn Maryam, shi al-masihu din nan kawai annabi Isa dan Maryama ne, rasulullah manzo ne na Allah, wa kalimatuhu kuma kalmar Allah ce, alqaha ila Maryam, wace Allah ya jefa ta ga Maryam, wa ruhun minhu, kuma wani ruhi ne daga wajen Allah madaukaki. Iyaka abinda Allah ya faɗa na sifofin annabi Isa su ne waɗannan, ku dakata haka. Fa aminu billahi, ku yi imani da abinda Allah ya faɗa. Wa bi rasulihi, fa aminu billahi wa rasulihi, ku yi imani da Allah da manzon Allah. Wala taqulu salasatun, kar ku ce ukun uku. Intahu, ku daina, khairan lakum, shi ya humuku. Innama Allahu ilahun wahid, shi Allah abin bauta ɗaya ne. Subhanahu an yakuna lahu waladun, sarki ya tabbata ga Allah, Allah ya fi ƙarfin a ce yana da ɗa. Lahu ma fi samawati wa ma fil ardi, abinda duk yake cikin samai da ƙasa mallakansa ne. Wa kafa billahi wakila, Allah ya isa wakili tattare da abinda kuke faɗi. Wannan aya Sheikhul Islam ya kawo ta don ta zame shimfiɗa game da maganar da zai yi tattare da matsala ta wuce iyaka. Wuce iyaka ɗabi'a ce da ta hallaka banu Isra'il. Allah ya ba da misali da nasara. Farko Allah ya ce la taglu fi dinikum, kada ku wuce iyaka cikin al'amarin addininku. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haqq, in za ku faɗi magana game da Allah ku faɗi gaskiya. Innama al-masihu Isa ibn Maryama, shi al-masihu Isa dan Maryam kawai rasulullahi manzon Allah ne. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu, shikenan. Kar ku yadda ku ce annabi Isa ukun uku ne, bi ma'ana abin bautan guda uku ne. Wa qala ta'ala, Sheikhul Islam ya kafa hujja kuma da wata aya ta suratul Ma'ida, inda Allah yake cewa laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam, lallai fa waɗanda suka ce Allah shine al-masihu dan Maryama sun kafirce. Kun ga can farko Allah ya yi tsawatarwa gare su, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq, in za ku faɗi magana game da Allah to ku faɗi gaskiya. Kar ku wuce iyaka, da ba su daina ba fa. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam, waɗanda suke cewa Allah shine al-masihu Isa dan Maryam, hakika waɗannan sun kafirce. Ila gairi zalika min al-mawadi', ya kawo wurare da dama a cikin al-Qur'ani, sabanin waɗannan ma inda ake magana akan wuce iyaka da kristoci suka yi misali da wata aya ta suratul ma'ida har yanzu qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghayral haqq kace ya ku masu littafi kada ku wuce iyaka cikin addinin ku dinna wanda ba gaskiya bane wala tattabi'u ahwa qaumin qad ballu min qablu wa adallu katsiran wa ballu an sawa'is sabil kar ku bi son zuciyar yahudawa mutanen da tuntuni sun bace kuma sun batar da mutane da dama Allah shi mana kariya in ka duba tafsirin Ibn Kathir tafsirin da yema wannan aya mujallad na farko shafin 589 yace yanha ta'ala ahlul kitab Allah yana hana ahlul kitabi ne anil gulu kada su wuce iyaka wal itra ta wajen kirari da suke ma annabi Isa وهذا كثير في النصارى وجه إياكا أبني واندكي ديوى چكين حاليا كريستوشي فإنهم تجاوزوا الحد في إيسا نصارى سموش إياكا جمدا الأمرين النبي إيسا عليه السلام حتى رفعوه سيد سكا لوكا كالنبي إيسا فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها سنطوكا كالنبي إيسا سمد متأين دا الله يباشي فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله سن أوكيشي دغ مرتبة تأنبتي سن كيشي غمز أين الله يعبدونه كما يعبدون الله سن بوتان النبي إيسا كمريان دسكي بوتان الله الله ياتورو النبي إيسا سبو دا يزم رحمة غمتاني سأكوائي سبو دا تأنن تبيييا tsananta girmamawa ga annabi Isa sai da suka kai shi matsayin Allah madaukaki wannan shi ake ce ma al-gulu bal da halakar ta yi nisa ba ma nan kadai suka tsaya ba galau fi atba'ihi wa ashiya'ihi hatta mabiyan annabi Isa su ma sai da aka samu wuce iyaka ta wajen girmama su mimman za'ama annahu ala dinihi fad'au fihimul isma aka waye gari akwai bishop da ake ganin suna ma da tsarki har suna iya gafarta wa mutum zunubi ba Allah ba wataba'uhum fi kulli ma qalu suna bin duk abin da bishop da reverend suka gaya musu sawa'un kana haqqan aw batilan gaskiya ce ko ƙarya in dai aka ce wanda ya faɗa magana ta ƙari aw dalalan aw irshadan aw sahihan aw kaziban mu dawo ga littafi don haka Sheikhul Islam yace summa idan ka dubi waɗannan ayoyi yanda Allah yayi gargadi ga annabi Muhammad kada ya wuce iyaka yanda Allah yayi gargadi da ahlul kitabi kada su wuce iyaka kuma gashi manzon Allah ya ce mana duniyar ba za ta kare ba sai an waye gari musulmai sun kama kafan kafirai ta wajen halaka duk abin da kafiri ya aikata na fasadi ka musulmi sai ya aikata irinsa Allah ka mana kariya sai yace innal guluwa fil anbiya'i was salihin wuce iyaka ta wajen girmama annabawa da mutanen kwarai kad waqa fi tawa'if min dhullal muta'abbida wal mutasawwifa ayya auku yanda Allah madaukaki ya faɗa wannan ɗabi'a ce ta ahlul kitab su ɗaukaka annabi fiye da kima su ɗaukaka malamansu fiye da kima Sheikhul Islam ya ce wannan fa ya auku cikin al'ummar annabi Muhammad an fasa mu ƙungiyoyi an fasa mu ɗariƙoƙi waɗanda suke da irin wannan hali na ɗaukaka annabi Muhammad ko kuwa malamansu su kai su daraja ta Allah madaukaki hatta khalata kaseeran minhum min mazhabil hulul wal ittihad har sai da aka waye gari da dama an samu aqidoji daga cikin mabiyan annabi Muhammad daga cikin al'ummar musulmai an samu dariku da suke da aqida da ake kiranta al hulul wal ittihad ما هو أقبه من قول النصارى أو مثله أو دونه yanda ka ji an ce kiristoci sun ce ma annabi Isa shi kansa Allah ne, ko ku a'a sun koma tsarkake malamansu sun kai su daraja ta Allah madaukaki. To sai da fa aka samu cikin musulmai waɗanda suke da ɗariƙar da suke girmama malamansu su kai su wannan matsayi na Allah madaukaki, kuma suke girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kai shi matsayi na Allah madaukaki. Wannan karatu mun gabatar da shi a wani darasi da muka yi na sharhul aqidati tahawiyya. Kiristoci suna cewa annabi Isa yana iya biyan bukatun bawa, don haka yasa zaka ga Kirista yana roƙon annabi Isa ya biya mar bukata. Wannan abu ya auku tun sahabbai suna da rai kafin ma su ƙare zamanin sayyiduna Ali. Aka fara samu daga cikin musulmai waɗanda suke samun irin wannan aqida. Ta duba Rijalul Kishi, littafin aqida ta Shi'a, shafi na 101. In ka dawo littafin Sunna, Sahihul Bukhari, hadisi na 6922, wannan magana babu shakka a kanta, malaman Sunna sun yadda da ita, malaman Shi'a ma sun yadda abin ya auku zamanin sayyiduna Ali. Akwai wani malami da ake kiransa Ash-Sharikul Amiri, ya bada labari ya ce wata rana sai aka shigo aka ce masa sayyiduna Ali inna huna qauman ala babil masjid, to fa ga wasu mutane sun kai mutum 70 a kofar masallaci a Kufa, kasar Iraq. Anan sayyiduna Ali ya zauna, mutane 70 a kofar masallaci, yad'una annaka rabbuhum, suna cewa kai ne ubangijinsu. Sayyiduna Ali sahabin annabi Muhammad yana halifa, sai ga wasu mutane a garin da yake a kofar masallaci suna cewa su ba su da wani abin bauta banda sayyiduna Ali. Ashe da gaske ne? Eh, to ku je ku kira su. Fada'ahu, kai labari ya iso min. Wailakum ma taqulu, labarin ba shi da dadi, me kuke fada wai? Suka ce innaka rabbuna wa khaliquna wa raziquna, kai ne mahaliccinmu, kai ne mai azurta mu, kai ne ubangijinmu, ba mu da wani abin bauta in ban da kai. Fa qala, sai ya ce wailakum innama ana abdun mislukum, kai tanku ni mutum ne kamar ku, akulu ta'ama, ina cin abinci yanda kuke ci, kama ta'kuluna wa ashrabu kama tashrabuna, in sha ruwa yanda kuke sha, in ata'tu Allah afabani, in sha'a, in nayi daidai nayi biyayya ga Allah madaukaki, to a kiyama Allah zai ban lada, nan ma bani da garanti sai in Allah ya ga dama. Wa in asaituhu, in ku na saba ma Allah a nan duniya, khashitu an yu'azzibani, wallahi ina tsoron fa babu shakka Allah zai min azaba a kiyama. Fattaqullaha, Allah nan ya kamata ku ji tsoron sa. Farji'u, ku dawo ku bar wannan da'awa da kuke. Wannan ita ce aqida sunna, duk inda mutane suka kai ga halaka baka da ikon yakan waɗannan mutanen, baka da ikon kafirta waɗannan mutane sai ka isar da hujja akan su. Kun ga sayyiduna Ali ya isar da hujja akan su, ya tabbatar musu dai shi ba Allah bane, mutum ne kaman su, yana ci yana sha, har ma da misalai ya kuma nuna musu ko a cikin mutanen ma shi ba kowa bane, a wajen Allah bai samun daraja sai in ya bi Allah. In ya bi Allah nan ma ba shi da tabbacin Allah zai sa shi a aljanna, domin al'amari ne na Allah madaukaki. In ko ya saba ma Allah, to bai fi ƙarfin Allah ya masa azaba ba a ranar tashin kiyama, kaga ya isar da hujja akan su. Don haka nan ku daina. Fa abau, yace ina innaka rabbuna wa khaliquna wa raziquna, mu dai kai din nan kai ne ubangijinmu, kai ne mahaliccinmu, kuma kai ne mai azurta mu. Sai ya ce ma sahabbansa, ku tahi da su, ku je ku tsare su a jira zuwa gobe ku za su dawo hankalinsu. Ko yaƙi haka nan ake yi, rana ɗaya ba a faɗa makafirai sai an aika musu kalmar shahada a kuma maimaita don a katse a hanzarinsu suka tafi. Shi wannan mutumin da ake kiransa a Sharikul Amiri ya ba da labari, ya ce falamma kanal gado, waɗannan mutane ana tunanin za su daina abin da suke faɗa, wallahi ba su bari ba, washe gari gadau alaihi aka kirawo su suka zo gaban Sayyiduna Ali. Sayyiduna Ali ya ce musu, me kuke faɗi, wannan aƙida taku, kun daina kun amshi nasihar da na yi muku? Ba su daina ba, ba su daina ba. Sayyiduna Ali ya sake ba da uzuri cewa a je a tsare su, sai da suka samu karo uku. Sayyiduna Ali yana aika tambaya gare su, karo na uku ya aika wani da ake kiransa Kambar ya ce masa ka je ka tambaye su. Da ya tambaye su ya dawo sai ya ce, qad wallahi raja'u yaquluna zalika al-kalam ya amiran mu'minin, waɗannan mutane fa wallahi har yanzu ba su sadu da ba, suna ta maimaita wannan magana. Fa qala, sai Sayyiduna Ali ya ce, adkhilhum, ka shigo da su. Da suka shigo Sayyiduna Ali ya tambaye su, fa qalu kadhalika, suka sake cewa innaka rabbuna wa khaliquna wa raziquna. To anan an katse hanzari. Fa qala, sai Sayyiduna Ali ya ce, la in qultum zalika, tunda yanzu an samu karo uku ina muku nasiha kun kiji, to ina tabbatar muku wallahi fa in kun ci gaba da fadi, kuka sake ci gaba kuna fadin wannan magana, la aqtulannakum bi akbathi qitla, zan muku kisa mafi muni wanda a tarihin musulunci ba a taba samun irin shi ba. Fa abau, suka kiyarda. Fa qala, sai Sayyiduna Ali ya ce, a je a nemo masa masu tono da aka tara su da digoginsu, ya ce a tona ramuka bainal masjidi wal qasri, tsakanin masallaci da fadansa aka tona waɗannan ramuka. Wa qala, Sayyiduna Ali ya zo ya duba ya gani ya sake cewa ihiru, ku ƙara tono, zurfin bai kai ba. Fabidu fil ardi, ku nisantar da zurfin, bi ma'ana zurfin yayi nisa, aka tona yayi zurfi ramuka. Sayyiduna Ali ya sa aka kawo kirari, wa ja'a bil hatabi fatarahu bin nar fil ukhdud, waɗannan ramuka da aka tona an sa su a cikin rami guda, sannan sai aka yi lotu aka hada da sauran ramuka din, sai aka kunna wuta a waɗancan ramukan, su kuma aka zuba su a cikin wannan rami guda. Kafin a saka su, Sayyiduna Ali ya sake musu gargadi, inni tsarihukum fiha, zan fa jefa ku cikin wannan wuta, au arji'u amma taquluna, ko ku dawo ku bar abin da kuke faɗi. Suka ce, mu fa duniya da kiyama kai ne abin bautan mu, ba mu canza wannan magana. Fa qazafa fihim fiha, Sayyiduna Ali ya sa aka jefa su a cikin waɗannan ramuka. Riwaya kashi biyu, ta farko aka ce wutan Sayyiduna Ali ya sa aka jefa su cikin ta suka kone. Riwaya ta biyu aka ce rami ne aka tona, aka hada wuta cikin wannan rami aka yi loto, inda ya iso inda aka tara su hayakin ya kashe su. Babu ko shakka wannan abu ya tabbata zamanin Sayyiduna Ali, mutum 70. A dalilin haka Abdullah ibn Abbas yake cewa inda shine da bai yi azaba da wuta ba, saboda wani hadisi na Annabi Muhammad, manzon Allah ya hana yin azaba, la tu'azibu bi azabillah, manzon Allah yace kar ku yi azaba da irin azabar da Allah ɗaya yake yi, kuma Allah shi kadai yake azabtarwa da wuta. Dani ne laqataltuhum, da kashe su zanye da takobi kawai dan mutuwar guda ce. Domin me Ibn Abbas a wannan lokaci da maganan yana cikin gwamnonin Sayyiduna Ali, gwamnan Basra, shi ne gwamnan Basra. Sayyiduna Ali yana shugaban kasa, Allah shi kara musu yarda. Da ya ji wannan magana yake cewa wai habna Abbasin, kai tan dan Abbas, me yasa ma zai faɗi wannan magana? To hakika Sayyiduna Ali yana da nasa hujjoji abinda ya aikata. Ka nemi sharhin wannan hadisi, Sahih al-Bukhari hadisi na 1922, kaga bayanin da aka yi. Kuma wannan magana tana cikin littafin Shi'a, ba wai ahlus sunna kadai suka yarda da wannan maganar ba, hatta littafin Shi'a sun ruwaito magana, dan haka abin ya auku babu ko shakka. Ka duba Sahih al-Bukhari Kitabul Jihad, Sahih al-Jami' as-Saghir hadisi na 7367, Abdullah ibn Abbas yace shi kam da shi ne ba zai kona su da wuta ba, sai dai ya kashe su da takobi. Wannan shi yasa malaman sunna suke cewa idan mutum aka samu aqidarsa ta gurbata, wajibi ne a karantar da shi kafin a dora masa kalma ta kaulasa ko a kai ga kisansa. Sayyiduna Ali sai da ya ja hankalin waɗannan mutane akai-akai, da ke Allah bai nufe su da shari'a ba, kafin nan Sayyiduna Ali ya sa aka kashe su. Wannan ita ce aqida ta al-hulul wal ittihad, farkon ta kenan. Abinda ake cewa al-hulul wal ittihad shine Allah ya sauko, da ya sauko sai ya shiga jikin halitta. Wannan aqida kashi biyu ce, inji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Al-hulul naw'an, akwai hululun muqayyad wa hululun mutlaq. Allah ya sauko ya shiga jikin wata halitta, aqidar kashi biyu ce. Akwai masu aqidar cewa ba kowaye Allah yake saukowa ya shiga jikinsa ba. To farkon waɗanda suke da wannan aqida su ne Kiristoci, suka ce Annabi Isa kadai shi ne wanda Allah yake jikinsa, saboda haka ake da damar a roƙe shi kuma ya biya bukata. Al-hululul muqayyad huwa mislu qawlin nasara wa nahwuhu min gulatir rafida, kamar Shi'a da suke cewa Allah yana jikin Sayyiduna Ali, don haka yasa suka ce shine abin bautan su. Allah ya sauko a cikin ruhi na Annabi Isa, don haka yasa aka samu aqida na Trinity. Sai gashi an samu kuma aqida ta masu aqida ta Shi'a sun yi koyi da wannan aqida na Christianity, cewa Sayyiduna Ali ai shi ma Allah ne, waɗannan da ake kiransu sabi'iyuna, koko ake kiransu as-sabi'iyya, mabiyan Abdullah ibn Sabai, wanda shi ne asali dama ya kirkiro wannan aqida zamanin Sayyiduna Ali. In ka duba al-farqu bainal firaq shafi na 181, bayan Sayyiduna Ali ya kashe waɗannan mutane 70, suna da yawa, suna da mabiya waɗanda sun noke, Sayyiduna Ali sai ya sa aka kore su. Duk wanda ake ganin yana da wannan aqida aka kore shi daga wannan yanki, aka mai da su wani wuri da ake kiransa al-mada'in. Duk da haka ba su bar faɗin cewa Sayyiduna Ali Allah maɗaukaki ne ba, bi ma'ana shi ne mahaliccinsu, ba su bar faɗin wannan magana ba, har lokacin da aka samu wani ya kashe shi suka ce ba su yadda an kashe Sayyiduna Ali ba. Inna ma ra'atil yahudu wan nasara shakhsan masluban, suka ce Annabi Isa yana kama da Sayyiduna Ali. Annabi Isa, su Yahudawa da Kiristoci sun ga wani mutum an rataye shi, fa shabbahuhu bi Isa, suka ce ai shi ne Annabi Isa. amma hakikatan abinda Allah yayi Allah ya dauki annabi Isa ne kazalika alqailuna biqatl ali hakana wadanda suke cewa an kashe sayyiduna ali ra'au qatilan sun ga dai wani mutum an kashe shi yushbihu aliyan gashi yana kama da sayyiduna ali fa zannu annahu ali suna tambani sayyiduna ali ne wa aliyun qad sa'ada ila sama sayyiduna ali an tafi da shi sama yanda aka dauki annabi Isa alaihi salam wallahi suna nan da wannan aqida har yanzu ko hadari akai na ruwan sama idan aka ji rugugi sai su ce alayka salam ya amiran mu'minin wai wannan muryar ta sayyiduna ali zamu dakata haka insha Allah wani mako zamu dora daga wannan gaba سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
عليكم ورحمة الله من تنبية تفرقوا إيكي شواء وإنك حنى إبيو نفرقوا وإنك ستاري سوقك شيني سنة خوكو كواني سوقك أكو شيني سنة
ها لكن أنا مغانا أكو وإنك حنو شيني شيكو ميشي قبادن الولا قبادا a hada hannaye a wanke su gaba ɗaya shi yafi dacewa akan a wanke su da daya sai wa ne
yace akramakallah yayi bayani irin girman duwatsun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jifa da su kuma yayi umarni ayi da girman irin su wasu mu ba su je aikin haji ba ko malam zai kwatanta mana ko ya kamanta mana yanayin girman tsakon akoyin don samun dacewa da fadar annabi sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya nufe mu da zuwa
to kada su wuce koko in ma za su wuce kada ya wuce da kadan da girman wake kaman girman wake kanana wane kuma
yace shin annabi Isa alaihi salam ba nasara ne ko ba yahude ne
nasara su ne mabiyan annabi Isa yahud yana nufin kabilarsa asalin shi banu isra'ila ne suke nan ko
a yace tambaya ta ita ce akwai hadisin da yazo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana istighfari sau 70 a rana kuma malamai sukan ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sau 70 to yaya kuma sauran mutane shin zai zama wuce iyaka mutum yayi fiye da haka ko kuma yaya hadisin yake sannan kuma kamar yadda ake karanta subhanallah alhamdulillah allahu akbar sau 33 bayan sallah shin mutum zai iya yi fiye da sau daya
na yi magana ne akan wuce iyaka mutane suka debo abubuwan da yawa istighfari annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba an tasurrahu sahifatuhu yawmal qiyama falyaksir fiha min istighfar wanda yake son a ranar alkiyama idan aka bashi littafin sa yaji zuciyarsa ta masa dadi a filin hisabi za a ba ma kowa littafi to in kana so kai farin ciki lokacin da Allah zai baka littafi ka yawaita saka mata istighfari in kana son littafin ya faranta marai ka yawaita saka mata littafin istighfari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aje istighfari a cikin babi na al-azkarul mutlaqa zikiri ne wanda bashi da iyaka manzon Allah yake cewa la yazalu lisanuka ratuban min zikrillah kada harshen ka ya gushe yana jike da zikirin Allah don haka istighfari bashi da adadi da aka ce manzon Allah yana istighfari sau 70 an ba da misalin istighfari na manzon Allah ne amma bai kayyade adadin istighfari da ake son musulmi ya aikata ba za ka taba ganin littafin da malaman sunna suke kayyade istighfari ga musulmi a rana ba babu wannan an ba da shi ne a misali na yawa yawaitawa manzon Allah shi kansa wanda Allah ya masa gafara har yana istighfari sau 70 wannan yana gwada maka akwai buƙatar kai ma ka yawaita istighfari ya kamata mu samu tasihu du'a littafin Bakar Abu Zaid yayi magana akan abinda ake kira الذكر المطلق da kuma الذكر المقيد ya hada abubuwa biyu ne a cikin tambayar sa akwai الذكر المطلق shine istighfari akwai الذكر المقيد shine yin zikiri 33 annabi da kansa ya kayyade yace 33 tunda ya kayyade 33 gare ku ba daidai bane mutum ya ketara in dai da zai samu wannan littafin zai samu bayanai gamsasso insha Allah
yace har a wannan lokaci kristoci ba musulmi ba suna da'awa ko ambatar Yesu ko Jesus idan wata musiba ta fuskanto su in an yi masu magana sukan ce ai Jesus is Lord baya ga wa'azi wani irin zama ya kamata musulmi ya yi da waɗannan mushrikai don mun kawo masu hujjoji a Bible da annabi Isa alaihi salam ke faɗa wa nasara cewa shi bawan Allah ne
sannan bai shafi tambaya ba sai a neman shawara ya je gaban malamai tambaya ya kamata a yi kan abin da muka faɗa wannan ko shawara ce ke neman yadda zai tunkari nasara ina ga wannan ma wani babi ne daban sai dai ya je gaban malami ko اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا وما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.